نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a wannan yammaci na Laraba, yau 24 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 26/9 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Kahfi, wanda mun kwana akan ayata qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, ayata 104. Kafin mu shiga karatu, kamar yadda muka saba, mukan ansa wasu daga cikin tambayoyin ku. Akwai wanda ya rubuto yake tambaya game da mutumin da aka da dukiyar marayu take hannunsa, sai kuma ya zamana ya jujjuya wannan dukiya, ya yi amfani da ita ba tare da saninsu ba, sai kuma daga baya, bayan sun girma, sun kai munzalin girmansu, sannan ya danka musu dukiyarsu. Me ya hukuncin wannan mutumin da aka danka masa dukiyar marayu? Ya halatta ya juya ta, ya yi kasuwanci da ita, kada ya batta haka kawai a ajiye, zakka ta rika cin kuɗin. Yana da kyau ya yi kasuwancin da ya kamata ya yi, ko wanda ya ga ya iya, sannan ya kasance abinda za a samu na riba zai ɗauki kasan da ya cancance shi ya aje musu ribarsu, wato ya kasance shi amana ne, kuma yana wakiltar duka ɓangarorin guda biyu, yana wakiltar su yaran, kuma yana wakiltar kansa, kuma ya yi gaskiya, ya yi amana wajen inda dukiyarsa ce ya danka ma wani, zai juya masa ita a nawa za su yi kasar riba din, nawa inda a ce dukiyarsa ce, nawa zai ba ma wanda ya ba shi juya, ya juya masa ita. To ya ɗau kansa a matsayin shi ne mai dukiyar, ba wai shi ne wanda zai juya dukiyar ba. Abinda yake haƙƙin wanda ya yi wannan aiki, sai ya cire daga cikin dukiyar, sauran ribar kuma wacce take tasu ce, sai ya aje musu. Idan yara ne ƙanana, daman ba a buƙatar izininsu, shi ne waliyinsu, shi ne wasiyinsu, za ka shi ne mai ba da izini, inda wani ne zai juya dukiyar, shi ne mai ba da izini. Saboda haka babu maganar ya nemi izinin yara ƙanana. In kuma lokacin da suka kai munzalin fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim abwalahum, idan suka kai lokacin balaga, suka mallaki hankalinsu, to sai a dawo musu da dukiyarsu da kuma abin da ya hau na riba a cikin dukiyarsu. Wannan shi ne abin da ya kamata wanda Allah ta'ala ya ba wa dukiyar marayu, ko ya danka dukiyar marayu a hannunsa. Allah dai ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san meniyar barna, ya kuma san meniyar gyara. Saboda haka idan da kyakkyawan niyya yayi, Allah ya sani, in kuma da mummunar niyya yayi don ya rika cin dukiyarsu ne, to Allah ta'ala ya sani. Sai wanda yake tambaya, shin hadisin da ake faɗa na cewa kada ka ci kifi ka sha nono ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, wannan ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi sallama? Annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba, bai ce kada ka ci kifi ka hada da shan nono ba. Magana ce ta tsofaffin likitoci na farko, wasu daga cikinsu suka yi wannan maganar saboda wani hasashe da suka yi a kimiyyance. To saboda yawan yawo da maganar take yi, har wasu sai suka zaci ma kamar manzo Allah ne ya faɗa, musamman a littattafan lugha suna kawo shi a babin nawasib, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. To wannan abu ne da zai iya koma ga binciken likitoci masana, musamman waɗanda suke masana harkar kayan abinci da ciye-ciye, su ne za su ba da fatawa akan abin da shi ita wannan magana ta kunsa. Amma dai ba hadisin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam, annabi bai faɗa ba, ba shi da ba wani isnadi. Sai wanda ya rubuto yana tambaya game da gwajin gwajin genotype kafin a yi aure, me ya hukuncin tun ya je a gwada genotype nashi da matar da zai aura saboda kada a samu yaro mai sikila. To wannan hukunci, idan hukuncin yin hakan yake tambaya, babu laifi, shari'a ba ta hana ba. Idan za ka yi aure, ka je a gwada jininka, a gwada jinin wacce za ka aura domin a ga cewa haɗuwar waɗannan jinnakin guda biyu baya haifar da wata matsala cikin ƴaƴan da za a haifa koko yana haifarwa. Wannan shari'a ba ta hana ka yi haka ba, illa iyaka ba sharaɗi ba ne na aure. Baya daga cikin sharuɗɗan aure gwaje-gwajen jini, ta yadda za a ce idan waɗanda ba su yi gwaje-gwajen jini ba aurensu bai yi ba, ko sun yi wa Allah laifi tun da ba su yi ba, wannan ba inda aka samu wannan. Cututtukan da ake iya ɗauka ta hanyar wirasa, ta hanyar gado, suna da ɗimbin yawa, ba wai wannan ne ba sikila ce kaɗai ba. Idan ka buɗe ƙofar cewa sharaɗi ne sai an yi wannan, to cututtukan da za a gwada ɗaruruwa ne, ba ɗari ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, sama da 800 duk ana iya ɗaukar su ta hanyar gado, ta hanyar jini. Don ka ce sai an gwada abu kaza, to sauran ma duk sai ka ce a gwada su, ya zama sharaɗi. A fahimta akwai bambanci tsakanin ka sanya shi sharaɗi na ingancin aure, da kuma kai a matsayinka na kai kanka ka ce kai ba za ka auri wata ba sai kun yi wannan gwajin. Wannan ganin damanka ne, kana da wannan ƴancin ka yi, ko ita ta ce ba za ta auri wani ba sai sun yi wannan gwaje-gwajen. Wannan suna da ƴancin su yi haka, ba inda aka hana su. Amma kada wani ya zo ce doka ce sai idan sun yi sannan auren su, in aka ɗaura musu aure ba su yi wannan gwajin ba, to auren bai yi ba. To ka ganin ya shigo da wani sharaɗi cikin ƙa'idojin aure a musulunci wanda baya ciki. Saboda a bambance tsakanin matsalar guda biyu, shi yasa wasu da yawa daga cikin malamai suka ce ba a yarda ba, ko a gwamnatance a ce za a sanya wannan sharaɗi ne na aure, a ce in ba a yi ba a hana ma'aurata yin aure. In aka yi haka, to an ƙara wani abu cikin shari'ar Allah. Amma don a faɗakar misali, a ba da shawara, misali gwamnati ta ba da shawara, likitoci su ba da shawara cewa a yi, wannan ba wani abu a cikinsa. Ya rage ko mutum in ya ga zai yi, in ya ga ba zai yi ba, kuma wannan ya rage nashi. Kuma ba lalle ba ne, wannan kawai sabab ne daga cikin asbab, amma ba lalle ba ne don an samu masu wannan ɗauke kuma su haifi mai sikilan, yana iya yiwuwa a samu ko ba a samu mai sikilan. Saboda haka wannan ba sharaɗi ba ne, amma don maganar halacci ya halatta, ba haramun ba ne. Sai wanda yake tambaya game da haɗa sallah saboda ruwan sama ko wani abu, wanda yana daga cikin sauƙi da musu shari'a ta yi, a inda ake wato ruwan sama, ko aka yi ruwan sama ma gari ya caccaɓe ga duhu, ko ake cikin wani hali na tsoro, ana iya haɗa salloli waɗanda shari'a ta yadda a haɗa su. Ana iya haɗa azhar da al'asar, ana iya haɗa magriba da isha'i. A haɗa azhar da al'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu, ko magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikinsu, yayin da ya kasance fitowa a yi sallolin kowace a lokacinta zai zama akwai mashakka, akwai wahalarwa. Ita kuma shari'a ta zo domin ta kawar da dukkan abin da yake akwai wahala a cikinsa. Al-mashaqqatu tuzal al-alam, duk inda aka ce akwai wahala, to shari'a ta kai kokarin kawar da wannan wahalar. Ubangiji ta'ala ya kore haraj, wato kunci a cikin addini, ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Ubangiji bai sanya muku kunci a cikin addini ba, sauki Ubangiji ta'ala ya nufa da ku a cikin abubuwan da yake shar'anta muku na hukunce-hukunce. Ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. saboda haka sauki Ubangiji yake nufi da wannan al'umma ba tsanani ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli guda biyu a Madina ba tare da tafiya ba tare da ruwan sama ba, min ghairi safarin wala matar, an tabbi Abdullahi dan Abbas cewa maza arada maza yuridu bi hadha, me Annabi yake nufi da wannan, sai ya ce arada Allah ya harrija ummatahu, abinda yake nufi shine kada ya jefa al'ummarsa cikin wahala cikin tsanani. Ashe kaga bukatar da ta sa ai wannan shine idan ya kasance akwai matsuwa akwai takuruwa yayin da aka ce kowace sallah za a yi ta a lokacinta idan ba hada ba, to wannan ya ba da dama a hada din, wannan ba kawai ruwan sama ba, dukkan wani abin da zai iya jefa mutane cikin wannan wahalar yana iya ba da dama su hada sallah. Kamar a ce gari akwai duhu tsanani ta yadda in aka ce za a fito sallah hanya ba kyau za a iya akwai wahala ga masallata su je su dawo, to wannan yana ba da dama a abin nan, ko tsananin sanyi wanda fitowa cikin muku-mukun sanyi din zai zama akwai wahalarwa ga mutane, to nan ma ana iya hada sallar. Saboda haka malamai sun shigar da dukkan wani abin da yake akwai haraj a ciki saboda fadar Abdullahi dan Abbas da yake arada Allah ya harrija ummatahu, don haka duk wani abin da yake zai iya bayuwa zuwa ga wahala to ana iya hada sallah saboda shi. Sai kuma tambaya da yake game da sanya wa suna yaro suna Lut, Annabi ne daga cikin annabawan Allah, Allah ta'ala ya ambace shi a Qur'ani guri ba ɗaya ba ba biyu ba, ambace shi gurare da yawa a cikin Al-Qur'ani, kuma Annabi ne da Ubangiji ta'ala ya aiko shi lokacin da aka aiko Annabi Ibrahim alayhi salam, shi ne wanda ya imani da shi kamar da Al-Qur'ani ya nuna, amana bihi fa amana lahu Lut, ya yi imani da Annabi Ibrahim alayhi salam, sannan aka tura shi zuwa ga wasu alƙaryoyi da suke a Sham, su da wajen yankin Jordan din, aka tura shi nan domin ya yi wa mutanen da suke da ɗabi'ar zai kewa mata ma maza maimakon mata musu wa'azi. Saboda haka Annabi ne daga cikin annabawan Allah kuma manzanni, maganar sa suna da irin sunansa ba musulunci bai tilasta ka sa wani suna sananne ba, bai ce sai ka sa sunan wane da wane ba, ya danganta da zaɓinka kuma al'ummar ɗabi'ar da kake rayuwa a ciki. Kalmar abin sunan Lut ya haɗu mu kamar a cikin al'ummarmu ya haɗu da sunan wannan alfasha da ake sunan, duk da cewa a larabce amalu liwat ake cewa ko amalu qaumi Lut, mutanen aikin mutanen Annabi Lut, amma shi a karan kansa sunan ba wannan sunan annabin Allah ne, waye zai ce sunan annabin Allah bai dace ba, sai dai kawai kana iya duba zuruf na al'ummar ka da irin yaran su da suke amfani da shi da yadda suke kalmar da yadda ma'anar da suka bata. Saboda haka wannan zai sa dan baka sa sunan ba bai zama ba laifi kai ba, tunda ba a tilasta maka sa wani sunan sananne ba ko wani kayyadajjen suna. Idan ka duba tarihin magabata da dama zaka ga sunan yana da karanci, dan zaka duba dubannin malamai da aka yi saboda malaman hadisi da wuya ka samu mai wannan sunan. Saboda haka suna ne wanda ko a wancan lokacin ba a fiye sa shi ba, ba wai kuma dan laifi ne sa shi din ba. Sai kuma maganar kama guri a masallaci, ana son a dukkan aikin da'a musulmi su rika abin nan, su rika rigegeniya suna gasa, fi zalika falyatanafasul mutanafisun sari'u ila maghfiratin min rabbikum, zamana akwai gasa, kayi kokari ka riga wani ka a riga ka. So idan aka bude kofar kowa da kowa yazo tun safe ya kama guri ya sa alama ya tafi sai ya shiga harkar gabansa, sai lokacin da yake bukata kawai ya dawo ya yi amfani da gurin, to zai zama an kashe wannan musara'a, wannan rigege ne yadda ake bukata a yi an rushe ta, shikenan sai wani ya aiko mutum ɗaya ya kama musu su goma su ashirin su tafiya su kasuwa ko su tafiya su gurin aiki ko su tafi harkokin gabansu, ila iyaka kawai in sun zo koma ware ne ya zauna gurin su tashe su ce ga alamar da muka bari da haka mu ne yake da guri tare da cewa watakila shi ya yi gaggawa ya zo domin ya samu guri da yake gaba shi yasa ba za ka ce a zo a tsare guri ba shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce a tsare gurare a cikin masallaci yana daga cikin bid'o'i Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan sai dai wannan ba shi yake nuna cewa idan wani ya zo wanda ya kamata ya zama a sahun gaba ba a bashi wannan sahun gaba ya zauna Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa liyali ni minkum ulul ahlam wal nuha yana gaya wa sahabbai cewa waɗanda za su zama dab da baya na lokacin sallah su kasance masu ilimi masu hankali daga cikin ku haka da a ce misali sallah ce za a yi kamar misali za a yi sallar tahajjudi akwai mahaddata akwai kuma waɗanda ba mahaddata ba sai kasance wanda ba mahaddatan ba sun fi himma sun zo da wuri duk sun cike bayan liman mahaddatan kuma sun zo daga baya-baya daga ƙarshe to anan in aka dubi waccan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata waɗannan su matsa masu mahaddatan su zama tare kusa da liman saboda yana buƙatar su wajen tayar da shi idan ya buƙaci tayarwa yayin da suke a baya to abin ba zai ba za a same shi yadda ake so ba don haka dan a samu irin wannan babu laifi a cikin yin haka shi yasa Abdullahi dan Mas'ud idan ya zo ma ya samu sahu ya cika ya duba sahu ya ga wani wanda yake dan jigari-jigari sai ya janye shi sai ya sa kanshi a gurin saboda irin yadda yake jin haddasa da alkur'ani da kuma buƙatar liman da yake a wajensa sama da shi wannan da ya riga shi amma ba wannan yana nuna cewa mutum ya yi zamansa a gida ba kuma ya zo yana jajjaye mutane yana shiga yana buƙatar idan akwai buƙatar haka to babu laifi idan yin haka amma asali shine kowa ya yi gaggawa ya zo ya kama guri shi da kansa kuma kada a tashe shi suna Abdulrashid Ar-Rashid baya daga cikin sunayen Allah ta'ala baya daga cikin asma'ullah al-husna asma'ullah al-husna tawqifiyya ne baka kiran Allah da wani suna sai idan shi ya sawa kansa wannan sunan ko manzon sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunnarsa ya kira kansa da wannan sunan to sai ka kira shi da shi amma idan bai zo ba a cikin sunayen Allah al-Qur'ani bai zo ba a cikin ingantaccen hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama to koda ma'anarsa tana maka dadi ba za ka ce Allah yana da wannan sunan ba ba za ka kira Allah da wannan sunan ba haka Ar-Rashid bai zo ba a cikin hadisai ingantattu na Annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan bai zo a cikin Al-Qur'ani a matsayin suna na Allah ta'ala ba sauraka baya daga cikin sunayen Allah haka mutumin da ake cewa Ar-Rashid kawai ya mai da sunan shi Rashid ma kawai daga yau ya ce sunan shi Rashid ba sai an ƙara Abdul din ba بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
الله تعالى يقول كتشيد سوء هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا شم باكو لابار مؤدن دسوك في أسارا أيوكا سوء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا سوني وند أيكن سيلالاتي كو أيكن سيقتي أنا رأي والدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعة أما سنة أما لنشي وسنة كوتة أيكي wannan aya jiya mun fara bayanin su, ko ince wannan ayoyi mun fara bayanin su jiya da muka yi maganar abinda ake nufi da al-aksarina a'mala, su waye suka fi kowa asarar ayyukan su, wanda maganar malaman tafsiri suna cewa wannan aya ta kunshi dukkan wani wanda yake wani aiki da niyyar ya samu lada alhalin ba bisa turbar shari'a ba, ba bisa turbar koyarwar Allah da manzansa ba, to koda yana sa tsammanin zai samu lada akan wannan aiki amma kuma ya kauce wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to wannan ba zai samu ladar wannan aikin ba. Su ne al-aksarina a'mala, malamai sun yi bayan misalan su da Yahudu, an yi misalan su da Nasara, an yi misalan su da Khawarij, karshe malamai suka ce dukkan wani wanda wannan sifar ta gasgata a kansa to ya shiga karkashin al-aksarina a'mala. Kuma daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan su ne mutumin da zai yi aiki, gashi aikin a zahiri mai kyau ne amma kuma bai yi shi don Allah ba, ya yi shi ne don a yaba masa, don ya samu yabo na mutane, ko kuma a'a don ya shahara, ko kuma a'a ya yi shi ne kawai bi atifatin insaniya, kawai human consideration ne ya sa ya shi, kawai humanity, wannan ɗan adam ne ya kamata a taimake shi a matsayinsa na ɗan adam, kawai taimakon ƴan adam kawai ba tare da kawo ƙa'ida ta addini ta imani ba. To wannan shi ma koda zai gina hanyoyi, ya gina makarantu, ya taimaka wa talakawa, ya kai agaji da taimako guraren da ake doba ko ake cikin masifu, ake cikin bukata da talauci, amma fa ba dan Allah ya kai ba, ba dan addininsa ya ce ya kai ba, ba dan yana tunanin akwai ranar lahira da za a saka ka masa akan aikin yayi ba, shi dai kawai saboda a ce ya taimaka wa dan adam kawai, wannan shine burinsa, wannan shine manufarsa. Wato bai yi abin ba imanin wahtisaban, bai yi abin ba imanin cewa Allah ne ya ce a taimaka don haka shi bari ya taimaka, bai kuma yi shi ihtisaban ba, wato bai yi shi da niyyar neman lada ba, to wannan ko ya yi aikinsa ba zai samu wannan lada ba, saboda haka ya shiga cikin al-aksarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Irin waɗannan waɗanda za su yi ayyuka masu kyau a nan duniya, ga su kyawawa ne ayyukansu amma kuma ba su yi su don Allah ba, ba su yi su don imani da ranar lahira ba, ba su yi su don aljanna ba, ba su yi su don Ubangiji ta'ala ya cika musu mizaninsu a ranar gobe kiyama da lada ba, ba wannan sa suka yi ba. To Ubangiji ta'ala na iya gaggauto musu da amfanin abin da suka yi a nan duniya, a nan duniya Ubangiji ta'ala ya amfanar da su da abin da suka yi aikin saboda shi, idan shahara ce Ubangiji ta'ala ya ba su shahara, idan yabo ne a yi ta yabonsu, a yi ta ambatar su a gidajen watsa labarai, a ta buga hotunan su a jarida ana faɗar irin abin da suka yi, to wannan shi ne sakamakonsu. Ko kuma a'a idan dukiya gare su Ubangiji ta'ala ya ƙara musu akan wacce suke da ita, ya zamana wannan shi ne sakamakon da Ubangiji zai musu, amma a ranar gobe kiyama ba su da wani sakamako a gurin Allah. Yayin da ake raba sakamako ga waɗanda suka yi ayyuka irin nasu, ko ma ba su kai nasu girma ba, to ba za su samu wani sakamako a gurin Allah kan wannan ba. Shi yasa Imamu Ahmad da Abu Awana suka fitar da hadisi ingantacce daga nan Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa na ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, inna Abdullah ibn Jud'an kana fil jahiliyyati yaqri ad-dayfa wa yasilu ar-rahima wa yafukku al-'ani ويحسن الجوار فأثنيت عليه هل نفعه ذلك. عائشة رضي الله تعالى عنها تكي تشوا ناتم بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشوا عبد الله بن جدعان وني كتافار من يكوديني لأكا يأذام من الجاهلية لأكا سنشي قوة لوكا تشكين تيمك وانت لكا وايك تشكين تيمك ومبك أتايك قوة لوكا تشكينسا بايا رغوان جماعة واتو أنا girke-girke ka baki iri-iri ake fitowa da shi na baki da matafiya da mabukata, kullum gidansa cikin yin abinci ake ana raba mabukata, don haka ya shahara da wannan. Sai take cewa ya Rasulullah, Abdullah ibn Jud'an a jahiliya ya kasance yana girmama bako idan ya zo, yana sada zumunci, yana kuma wato fanso waɗanda suke bayi, bawan da yake ya kasa fansar kansa yakan biya kuɗi ya fanshe shi, kuma yana kyautata zaman tare da makotaka, ta yabe shi da abubuwan da yake kasance yana yi, take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan zai amfane shi a gurin Allah ranar gobe kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la innahu lam yaqul yawman allahumma ighfir li khati'ati yawm ad-din. Annabi ya ce a ai wannan ba zai amfane shi ba, saboda babu rana ɗaya da ya taɓa buɗe baki ya ce ya Ubangiji ka gafarta min kurakure na ranar gobe kiyama. To bai ma yarda akwai ranar gobe kiyama ba, bai yarda da akwai ranar da Allah ta'ala zai yi sakamakon ba, ballantana har a saka masa. Saboda haka abinda ya samu na shahara da suna wanda har gobe ana ambatansa, dusan da aka yi ambaci manyan mutane a jahiliya waɗanda suka yi taimakon suka taimaka wa mutane za a ambaci sunansa, wannan shi ne sakamakonsa. Dukiyarsa Ubangiji ta'ala ya tsare masa bai rasa ta ba. To wannan shi ne sakamakon da Ubangiji ta'ala ya ba shi a nan duniya. Ya sa Imam Muslim a cikin sahihin littafinsa ya fitar da hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innal kafir idha amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min ad-dunya wa amma al-mu'min fa inna Allah yadkhilu lahu hasanatihi fil akhirati wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kafiri idan yayi wani kyakkyawan aiki a nan duniya sai Allah ta'ala ya bashi abinci, wato sai ya bashi arzikin duniya, sai ya samu abinci, ya samu abin sha, yayi kudi sakamakon aikin da yayi ne Ubangiji ta'ala yake biyan shi. Amma mumini Ubangiji ta'ala yana aje masa kyawawan ayyukansa a ranar lahira, Ubangiji ta'ala ya sakanka masa da shi, kuma a nan duniya ma Ubangiji ta'ala na iya nuna masa sakamakon sa a bisa abin da yayi na da'ar Ubangiji. Saboda haka waɗannan da suke yin ayyuka amma ba bisa ka'ida ta imani ba, suke yin ayyuka masu kyau, to su ma suna cikin waɗanda Allah ta'ala ya lissafa da al-akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Abin takeicin sai ka samu idan da can watakila irin su Abdullahi bin Jud'an, irin waɗanda ba su san musulunci, ba su san musulunci ba, su suke irin wannan. Yanzu abin ya kai har ma wato sai ka ga har musulmi yana aikin amma ba wai yana yi bane da niyyar Ubangiji ta'ala ya biya shi, a so yake idan yayi a buga labarinsa a jarida, so yake idan yayi da ji ana yayata shi, ana ta bada labarinsa cewa yayi kaza yayi kaza. Wani ma idan zai yi sai ya gayyato yan jarida, sai yan jarida sun zo sannan zai yi a gabansu, suna kada daukan hotuna, ana kuma wato yaɗa wa mutane cewa ga abin da yayi. Idan ma akwai gidan jaridar da watakila bai buga ba, to sai ya kulla gaba da su cewa duk abin nan da yayi su ba su gani ba. Wani kuma idan yayi sai ya aika gidan rediyo a je a faɗa. Galibi ayyukan 'yan siyasa mu irin wannan ne, sai ga cewa aikin da yake yi so yake ana faɗa, inda zai yi ba a faɗa ba, to sai ransa ya ɓaci. Yana so idan yayi to a zo a gidan rediyo a zo a ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza, saboda shi daman can ba yayi bane saboda Allah ya biya shi a lahira, a'a yayi ne saboda a biya shi a nan ta hanyar idan ƙura'a ta zo, idan zaɓe ya zo a jefa masa ƙura'a. To wannan kaga ya shiga cikin al-aksarina a'mala, ga aikin an yi wanda a zahirinsa aiki ne mai kyau da mutane suka amfana da shi, amma kuma babu lada da zai biyo baya. Dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah ta'ala ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Waɗannan su ne waɗanda suka kafirce wa ayoyin Ubangijinsu da kuma haɗuwa da shi, wato suka yi musun ayoyin Ubangiji a nan duniya da hujjojin da Ubangiji ta'ala ya tsayar da suke nuna wahadaniyarsa, suke nuna kaɗaitakarsa a cikin rububiyarsa, suke nuna kaɗaitakarsa a cikin uluhiyarsa, suke nuna cewa annabawan da ya aiko gaskiya ne, suka ƙaryata ranar lahira, suka ƙaryata hisabi, suka ƙaryata tsayawa gaba ga Ubangiji ta'ala ya yi hukunci, suka kafircewa abinda Allah ta'ala ya tanada na ni'imarsa da gidan aljanna da abinda yake cikinta, suka kafircewa wuta da abinda Ubangiji ta'ala ya tanada a cikin abinda na azaba a cikinta. Wato saboda kafircinsu shi yasa suka sakar wa kansu linzami, suna yin abinda suka ga dama a cikin rayuwa, suke yin ayyuka ba dan Allah ba, suke yin ayyuka amma kuma ba Allah a ciki, saboda ba su ma yarda cewa akwai ranar lahirar ba, ba su yarda cewa akwai sakamako ba, ba su yarda cewa akwai tsayuwa gaba ga Ubangijinsu ba. Kuma suka kafircewa liqa'ihi, haɗuwa da Ubangiji. sun kafircewa haduwa da Ubangiji saboda ayyukan da suke yi, ayyuka ne da suke nuna cewa da sun yarda akwai ranar da za su tsaya gaba ga Ubangiji musu hisabi, to ba za su yi tunanin aikata waɗannan ba. Allazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Allah ta'ala ya ce waɗanda la yarjuna liqa'ana ba sa kyakkyawar fatar haduwa da mu, abinda ake nufi da raja'u liqa'illah shine aikata ayyuka na kwarai. Mutum ya aikata ayyuka na kwarai shi yake nuna cewa yana tunanin akwai ranar tsayuwa gaba ga Ubangiji ta'ala ya hisabi. Amma mutumin da gaba ɗaya rayuwarsa da zamana kawai duniya yake hidimtawa, shine waradu bil hayatid dunya, duniya yake hidimtawa, daɗinta yake so ya samu ta kowace hanya, nutsuwa yake so ya samu a cikin duniya da holewa, gafala ce a zuciyarsa game da ranar lahira, to waɗannan su ne Allah ta'ala ce waɗannan makomarsu a ranar gobe kiyama wuta ce, saboda abin da suka kasance suna tsoron wuta na laifuffuka. Wato kafircewar Allah da suka yi da kafircewar ranar lahira da suka yi shi ya jawo suke irin waɗannan abubuwa da suke, wannan kuma shi ya jawo ayyukansu suka rushe. Shi yasa Allah ta'ala ce fa habitat a'maluhum, dan haka sai ayyukansu suka rushe. Ayyukan da idan mumini ne yayi za a yi masa sakayya a kansu, to su idan sun yi aikin sun yi shi a banza ba za su samu sakamakon wannan aikin ba a ranar gobe kiyama. Saboda haka ne a ranar gobe kiyama ranar da kowa zai tashi ana ta ainihin bujuro da ayyukan mutane, ana aunawa, ana bujuro da ayyukan kwarai na jama'a, ana aunawa, kowa ana auna ayyukan ladansa manya da ƙanana. To su a lokacin za su ga ina nasu ayyukan da suka yi, ai ko a duniya da su aka yi ta kai kawo, sun taimaka lokacin da aka yi annoba iri kaza, sun taimaka wa 'yan gudun hijira, sun haƙa rijiya, sun yi waye, ya suka ga shiru ba a kawo wannan sakamakon ba, aikinsu ya rushe tun a duniya sun bashi ya ɓace, ba za su gan shi a lahira ba. Shi yasa Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za mu tsayar musu da mizani da awo a ranar gobe kiyama ba, ba sai akwai ayyukan kwarin da za a auna ba. Daman ana auna ayyuka ne masu kyau da marasa kyau, a kama mai kyau a ɗauko mara kyau, wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. To wannan gaba ɗaya shi baya da aiki mai kwarai din da za a auna, za ka wani ɓata lokaci za a yi masa awo, a ɗauri kashi ko a ɓata igiya, saboda haka babu abin da za a auna. To fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dan da a ce akwai ma ayyukan kwarai din, to sai a ce a aura dan ya tabbatar da cewa yana da aiki kuma an sa masa aikinsa mai kyau a mizani, sai dai aikinsa mara kyau ne ya yi rinjaye, to shi ba ya da ma aiki mai kyau din, gaba ɗaya ayyukansa da yi yana zaton masu kyau ne sun rushe a nan duniya, don haka a babu suke. Don haka in an zo lahira ayyuka ne mara kyau, to wani awo za a yi, da me za a auna su, ai sai akwai abin da ɗaya za a sa a ɗaya ma'aunin sannan a yi awon, to shi babu abin da za a zuba a ɗaya ma'aunin, me to sauran wani awo za a yi, babu magana a yi awo bare ya ce yana so ya gani da idonsa don ya tabbatar cewa an yi masa adalci a cikin abin da aka yi. Saboda haka Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, saboda ayyukansu da suka yi marasa masu kyau gaba ɗaya sun rushe. Ko kuma kamar yadda wasu malamai suka ce za a auna su, ko an auna su a banza suke, ba za su tashi a bakin komai ba. Wato inda za a auna su gaba ɗayansu, su ba aikin na kwarai a ciccibo shi kansa, a ɗora shi a mizani, to babu wani abin da za a gani a tare da shi, ya zama abin banza ba, la yusawi shay'an. Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la ya'ti innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-samin yawm al-qiyamah la yazunu 'inda Allah janaha ba'udha. Shi ranar gobe kiyama za a samu mutum ya zo gashi ƙato mai ƙiba, ƙosasshe, mai girman jiki sosai, amma a gurin Allah ranar gobe kiyama idan aka auna shi ba zai yi nauyin fiffiken sauro ba. To shi sauran gaba ɗaya nawa yake? To ba sauran ba, fiffikensa ma gashi a halitta masha Allah gabjeji, amma a gurin Allah la yazunu janaha ba'udha. Kaga ya nuna gaba ɗaya, in aka ɗauke shi sukutum aka jefa shi akan mizanin za a ga sarar, wato abin nan sakayau, babu nauyi. kaga da shi da babu duk dai kenan, da shi da babu duk dai kenan. Wani kuma anan za a ganshi gashi nan dangalanga, amma ya tara aikin kwarai, ranar gobe kiyama idan aka zo aka auna shi sai ka gama shi Allah, awansa ya fi na dutsen Uhud. Gashi kuma dan tsomomo a nan duniya, ana masa kallo-kallo haka kamar iska za ta tafi da shi, amma kuma ya tara ayyuka na kwarai, a ranar gobe kiyama shi ne zai yi nauyi a mizani. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Sayyidina Ali ya ruwaito a hadisi yana cikin Musnad Imam Ahmad, ya cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Abdullahi dan Mas'ud ya hau itace ya turo masa wani abu na itaciyar. Da ya hau, sahabbai sai suka dubi dan korinsa, korin Abdullahi dan Mas'ud baya da jiki, haka mutum ne wanda yake dan shalulu haka, sai suka dubi korinsa, sai suka ga korinsa haka kerere haka ne ba, sai sahabbai suka rika dariya, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce atadhakun, dariya kuma kuke yi, kuna yi wa korin Abdullahi dan Mas'ud? Ya ce larajulu Abdullahi yawm alqiyamati fil mizani asqalu min jabal Uhud. Nabi ce korinsa kuke wa dariya, to kafarsa a ranar gobe kiyama aka sa ta a mizani ta fi dutsen Uhud nauyi. To shi yasa wasu malamai suka ce bayan an auna ayyuka ma, to su kutumma mutum auna shi za a yi a ranar gobe kiyama. Saboda haka kakkayi alfahari da girman jikinka da nauyinka a nan duniya, kada kuma rashin nauyinka da girman jikinka ya tsorata ka a nan duniya. Kayi alfahari da abin da zaka ga gabaci Ubangiji da shi na ayyukanka na kwarai. A ruwayar Ibn Abi Hatim a tafsirinsa, a ruwayar Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, sai yake cewa iqra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Abu Huraira sai ya hada wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kafiri ko kuma wanda yake mutumin da ya ki Allah, ya ki manzansa sallallahu alaihi wasallam a nan duniya, ya je wa Allah ba tare da wani aiki ba, da girman jikinsa aka zo aka auna shi ya zama nan bai kai nauyin fiffiken sauro ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada wannan, ko kuma Abu Huraira sai ya hada wannan da wannan aya, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ibn Abi Hatim a tafsirinsa ya kawo shi da lafazin cewa yu'ta bir rajulil aqul ash-sharur al-azim fayuzanu bi habbatin fala yazinuha. Za a zo da mutumin da yake mai yawan sha, babban mai girman jiki, ranar gobe kiyama a auna shi da kwaya, kwayar gero, kwayar dawa, kwayar masara, kwayar shinkafa, kowace irin kwaya a sa ta a misa keli, shi kuma a sa shi, amma sai ta rinjaye shi. Allah ce zalika jazaohum jahannamu bima kafaru, wannan abinda aka ambata na matsayinsu da abinda za su tarar na azabar Allah, da yadda ayyukansu zai rushe tun a nan duniya. Jaza'uhum, to shine sakamakonsu, zama zalika shine mubtada din, jaza'uhum shine khabar din, zama na jahannamu kuma shine badal, wato zalika jaza'uhum jahannam, wannan abinda aka ambata shine sakamakonsu, kuma jahannama ce saboda abinda suka yi na kafirci, wato mun saka an ka musu da abinda muka yi musu sakayya da shi saboda kafircin su ne, saboda yadda suka riki ayoyin Allah, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, suka riki ayoyina, suka riki manzannina abin izgili. Idan ana karanta musu ayoyin Allah su rika izgili, idan aka yi musu maganar annabawan Allah su rika yi wannan magana izgili. Tun a lokacin annabawan Allah an yi ta yi musu izgili. Annabi Nuhu alaihi salam, manzo na farko, lokacin da Allah ta'ala ya ce da shi ya yi jirgin ruwa, ya zo yana jirgin ruwa saboda ya yi wa'azi ba a karɓi wa'azinsa ba shekaru aru 50,000. Allah ya ce to kai jirgin ruwa, da shi za mu tsirar da kai mu halaka kuma mutanenka da suka ƙi imani da kai. Allah ya ce kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru min, duk sanda mutanansa suka wuce suka gan shi yana kera jirgin ruwan sai a rika masa izgili, cewa manzancin kuma ya ki an koma kafintanci, an koma sassaka, kuma yanzu kuma an daina wa'azin an koma sassaka. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu, ba yanzu kuna mana izgili ba, akwai ranar da zamu bayar muku da martani tana nan tafi, ranar da za mu mayar muku da martani tana nan tafi. shi yasa Allah ta'ala ya ce wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik, la haqiqa an yi izgili ga annabawan da suka gabace ka, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi aka fara yi izgili ba, yayin da za a gan shi a fashe da dariya a rika nuna shi da dan yatsa ana zindan shi da baki, wa idha ra'awka in yattakhiduka illa huzwa hadha alladhi ba'atha Allahu rasula, yayin da suka ganka ba abinda za su rika yi maka sai izgili, yanzu wannan shine za a aiko muku manzo, wannan shi zai zama manzo, wannan marayan da ya tashi ba mu yake wakiwo ba, yake kaza yake kaza, me yasa ba za a laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, me yasa ba a saukarwa wani babban mutum ba ko a Makka ko a Taifa, me yasa za a saukar mai da wannan kawai ga manyan mutane suna nan, to saboda haka suna masa izgili, haka nan muminai su ma haka za a yi musu izgili a kowane lokaci a kowane zamani, duk wanda zai rike hanyar Allah zai rike gaskiya, to masu laifi wanda ba sa son gaskiya za su rike musu izgili, a yi wa sitirar da suke sawa izgili, a yi wa gemunsu izgili, a yi wa wandonsu izgili, a yi komai ma za a yi masa izgili, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhaku fa idza marru bihim yataghamazu, waɗanda suke masu laifi masu manyan laifuffuka suna yi wa suna zindan waɗanda suke muminai suna musu dariya, to akwai ranar abin nan kindillanci, akwai ranar da Ubangiji ta'ala shi ma zai ba wa muminai dama su yi wannan ramuwa, kuma a sani izgili ga ayoyin Allah ko izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, izgili ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci, wanda duk zai yi wa ayoyin Allah izgili, zai yi wa shari'ar Allah izgili, to wannan ya sani cewa abinda yake kafirci ne, shi yasa Allah ce bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, saboda abinda suka yi na kafirci suka riƙi ayoyina da kuma manzannina izgili, shi yasa ba a uzuri, ba a uzuri, ba a wasa da harkar addini, kamar da harkar addini ta zama abun wasa, ka karanta aya a yi dariya, ka ja hadisi a yi dariya, kamar da shi kawai wani abu jakon magori ko wani shafa labari, saboda kana faɗa ana dariya, kai buƙatar ka kawai ka sa mutane dariya ta hanyar karanto ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ka wa'azantar da su ka tsoratar da su Allah ba, ba ka sa su zama idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunuhum tafidu min ad-dam, ba su rika fitar da hawaye ba na sun ji abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam, a'a kawai ka mai da abin ya zama abin wasa, abin dariya, abin izgili, to wannan babu uzuri a gurin Allah, inda ma kunna nakhudhu wa nal'ab قل أبي الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمانكم شي آيو ين ألا دا من زن الناس كوكي وإزغلي تو باب مغنر إزري با مغنر أزري أبين كوكي كافر جيني سوال أكا مؤمني مسلمي يكو قلي يكي أي با كنسا دا ين إزغلي دا وانا أمن دا يتبتر الديني يتبتر أمرنيني دا ألا دا من زنسا kada ya ce zai yi wannan domin yin wannan hadari ke gare shi ga aqidar mutum. Allah ta'ala ce innal ladina amanu
innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ولد سكي إيماني كما سكي أي كان ولي كانت لهم جنات الفردوس نزلا الجنتين فردوس سنتبتا مسوكي قليسو خالدين فيها سنة ما سدى وما أتكنسو لا يبغون عنها حولا بازاسو نمي چنجي ده غريسو با باين الله تعالى يا غايا منا مكو مروت ان سكا كافر چه سكا بجري و آيو ينسا سكا يزجلي ده النباوان الله تعالى ده ابن الله تعالى اي كوسو ده شي Allah ta'ala ya faɗa mana sakamakon su cewa ga inda inna atadna lilkafirina inna atadna jahannama lilkafirina ko inna atadna jahannama yawma idhin lilkafirina nuzula ko inna atadna jahannama lilkafirina nuzula. Allah ta'ala ya ce a baya ya tanada wa kafirai jahannama ta zama masaukin su, ta ce nuzul din su ne gurin liyafa su, gurin a tarbe su a matsayin baki. To sai Allah ta'ala ya ce to su ko mu'mine ina za a tarbe su, ina ne za a yi musu liyafa? Shine Allah ta'ala sai yake ba mu labarin cewa innal ladzina amanu, waɗanda suka yi imani suka sifantu da kishiyoyin abinda waɗancan suka sifanta da shi. Waɗancan sun sifanta da kafirci, sun sifanta da izgili, sun sifanta da yi ba dan Allah ba, sun sifanta da yin ayyukan da ba shari'a ce ta sa su yi ba. To mu'mine suna sifanta da akasin waɗannan, suna sifanta da imani da Allah, da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da imani da duk abin da Allah ta'ala ya labarta ya bada labarinsa na ranar gobe kiyama, da tsayawa akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan su kuma a madadin abin da aka yi ma waɗancan alkawarinsa na narko, su kuma suna da nasu sakamakon a gurin aljanna, a gurin Allah ta'ala, wanda su ne jannatul firdausi. Ubangiji ta'ala zai sakanka musu da wannan. Allah ta'ala ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati, waɗanda suka yi ayyuka, suka yi imani sannan suka yi ayyuka na ƙwarai, ayyuka na ƙwarai su ne waɗanda suka cika sharuɗan da shari'a take buƙata aiki ya cika, da zamana an yi su dan Allah, kuma an yi su bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce kanat lahum jannatul firdaus nuzula, kanat lahum, akai amfani da kalmar kana dan a nuna maka cewa Ubangiji ta'ala tun fil azal ya riga ya kaddara abinda ya musu alkawari zai sakanka musu da shi, shine aljanna. Aka kawo fi'ili madhi kanat lahum, kuma dan a nuna maka har ila yau su malamai suka ce amfani da almadhi anan kanat lahum, a nuna maka cewa abinda za su samu na rahamar Allah da tausayin Allah da ni'imar Ubangiji ta'ala da zai ba su aljanna, za su same ta ne saboda abinda Allah ta'ala ya riga ya hukunta musu tun a karan farko na cewa za su yi imani kuma zai musu wannan sakamako. Wato ba imaninsu bane da ayyukansu yasa suka cancanci wannan ba, a'a Ubangiji ta'ala shi ya so da falalarsa da rahamarsa ya mallaka musu wannan gidan aljanna tun farko alkawarin da ya yi musu. Haka ya yi alkawarin cewa duk wanda ya aiki mai kyau lillazina ahsanul husna wa ziyada, duk wanda ya abu mai kyau to zai samu mafi kyau abin da ya masa, mafi kyan abin da ya yi na bautar Allah. To wannan alkawari da Ubangiji ta'ala ya yi zai sakanka musu bisa wannan alkawari da ya yi. Sabanin na farko waɗanda su ne kafirai da suka haɗu da wuta ita ce masaukinsu, su abin da ya jawo musu wannan mummunan zaɓin da suka yi wa kansu ne, su suka saya wa kansu, su suka zaɓa wa kansu. Ubangiji ta'ala bai wato matsa musu ba ko ya tilasta musu akan abin da suka yi na kafirci, zaɓin kansu ne. Muminai kuma abin da suka yi na imani ba shi ne ya saya musu aljanna ba. Shi ya sa a nan aka yi amfani da kalmar rabinan da kalmar kana don a yi ishara zuwa ga wannan. Kuma za mu ga a can a baya Allah ta'ala ya amfani inna a'tadna jahannama, inna a'tadna, Ubangiji ta'ala ya ce inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula, a can aka yi amfani da kalmar a'tadna, mun tanadarwa. Amma nan ba a yi amfani da kalmar a'tadna ba, sai aka ce kanat lahum jannatul firdaus nuzula, abinda tanadi yake nufi an riga an gama shirya komai, kawai su ake jira. Wancan tanadi kenan, kai maganar cewa wuta Ubangiji ta'ala ya halicce ta ya gama komai, kawai tana jiran ƴaƴanta ne Allah ya kiyashe mu. Amma ita aljanna Ubangiji ta'ala ya yi ta, ya halicce ta, amma ba a gama komai ba har yanzu. Ayyukan mu su suke ƙara haɓaka gidan aljanna, kowa da gwargwadon aikinsa yana ƙara aiki, aikinsa na ƙara haɓaka gidansa na aljanna, kamar yadda muka yi bayani. Kuma hadisai suka nuna haka, akwai hadisin Jabir wanda Imamu Tirmidhi da Ibn Abi Shayba suka fitar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna, wanda duk zai ce subhanallahi alazim wa bihamdihi to za a dasa masa wato za a dasa masa dabinuwa, itacen dabinuwa a aljanna. dabinan aljanna ba irin dabinan da kake bude baki da shi bane. Saboda haka wannan kalmar zaka faɗa subhanallahi alazim wa bihamdihi an dasa maka ko nawa ka faɗa ya da shan da za a yi maka ke. To kaga ashe kana faɗa aljanna kana ƙara haɓaka, kana faɗa aljanna kana ƙara haɓaka. Hakanan Tabarani a cikin littafinsa Al-Awsat da kuma littafinsa Addu'a ya fitar da hadisin Ibn Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar gharasa Allahu bi kulli wahidatin minhunna shajaratan fil janna, gharasa Allahu lahu bi kulli wahidatin minhunna shajaratan fil janna. Zalla sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kowace ɗaya daga cikin jumlolin nan da ya faɗa guda hudu Ubangiji ta'ala zai dasa masa bishiya da ita a gidan aljanna. Hakanan Tabarani ya fitar da hadisi cikin Al-Mu'jamul Kabir, hadisi Hasan daga Abdullahi dan Umar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min gharsil janna fa innahu azbun ma'uha tayyibun turabuha fa akthiru min ghirasiha la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita da shan gidan aljanna, domin ruwan gidan aljanna mai daɗi ne, turbayarta mai kanshi ce. Ku yawaita faɗar abin da zai zama da shi gare ku ranar gobe kiyama a gidan aljanna, shine la haula wala quwwata illa billah. Saboda haka yayin da kake faɗan la haula wala quwwata illa billah, to kana yi wa kanka da shi ne na alkhairi a gidan aljanna. Hakanan Baihaqi al-Hakim da Baihaqi sun fitar da hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yana cikin Sahih Ibn Hibban, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce ta gaban Abu Huraira yana da shi, sai yake cewa ya Abu Huraira mal ladhi taghris, me kake dasawa ya Abu Huraira? Sai ya ce da shi ghirasan, ina da shi ne, ina yin da shi ne na itaciya. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ala adulluka ala ghirasi khair ala ghirasin khairin min hadha, bana nuna maka bana shiryar da kai zuwa ga wani da shan da yafi wannan da kake yi ba? Sai ya ce da shi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ka faɗi waɗannan kalmomi, ka faɗi waɗannan jumloli, tughras laka bi kulli wahidatin shajaratun min aljanna, kowace ɗaya ka faɗa za a yi maka da shi da ita a gidan aljanna. Saboda haka wannan yana nuna cewa gidan aljanna ba kamar wuta bane. Wuta a'tadna jahannama lilkafirin nuzula, an gama shirya musu ita, amma ita aljanna duk da an halicce ta an tanade ta ga kowane dan aljanna, Allah ta'ala ya tanada masa gidansa. To a nan duniya kuma ayyukansa yake yi suna ƙara haɓaka gidansa, gwargwadon irin yawan aikin da kai na alkhairi, gwargwadon yadda gidanka zai kasance a ranar gobe kiyama. Saboda haka sai ba a yi amfani da kalmar a'tadna a nan ba, sai aka ce kanat lahum jannatul firdausi nuzula, aljannar firdausi ita ce za ta zama musu annuzul. Annuzul shine kamar yadda muka faɗa shine ma yu'idduhu al-insanu li dhayfihi, abinda mutum zai tanadar wa bakonsa na abinci da abin sha da gurin da makwanci, wani ana kiran shi nuzul. Su malamai sun fassara nuzul anan da masauki, wasu sun fassara shi da liyafa, da shine abinda larabawa suke nufi da nuzul. Allah ta'ala ya ce aljannatai na firdausi su za su zama masa gurin saukarsa, nan ne liyafarsa take. Mai cike aljanna ta firdausi? Shin kowa idan ya yi aiki na kwarai zai shiga aljanna ce ta firdausi kamar yadda ayat take nunawa? Na lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Saboda duk wani mai aiki na kwarai, duk wani mai imani da aiki na kwarai zai shiga cikin aljanna ta firdausi ne? Koko a aljannar firdausi ita ce a'lal jinan, ita ce mafi kololuwar aljanna. Saboda haka dan mutum ya samu aljanna ba lalle ne ya kasance a jannatul firdausi ba, wanne ne ba wanne ba. Zahirin ayar yana nuna kowane mumini mai aiki na kwarai dan aljannar firdausi ne. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Amma a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanta yana cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innaha a'lal janna. Idan za ku tambayi, za ku roƙi Allah aljanna, ku roƙe shi firdaus. Kaga ashe akwai aljannatai da yawa kafin aje firdausi, ita ce mafi kololuwa, ita ce mafi tsada cikin abin nan. insha Allah karatun mu na gobe za mu yi bayanin wannan abinda muka faɗa na daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure, kuma Ubangiji ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.